المورد إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودياتا تبتك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوى أولنا رانا تتلاتا a yawmuna 22 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka din ya dace wa 4 ga wata na 6 afwan wata na 5 hijira miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala jiya mun tsaya karshen suratul qadri mana sura da take magana akan falala ta waɗannan kwanaki guda 10 ko kuma kace irin daren da ake sa ran samu a cikin waɗannan kwanaki guda 10 wanda wannan dare shine dare na Lailatul Qadri fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin mutanen da za su gabatar da ayyuka na ibada wanda yake mai gwabi saboda samun lada mai yawa kamar yadda Allah subhanahu wataala yi alƙawarin cewa wannan dare abinda mutum zai aikata na ibada a ciki to khairun min alfi shahar shine mafi alheri sama da ibadar da mutum zai gabatar a cikin wata dubu fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su dace da tsayuwa a wannan dare sannan kuma da aikata ayyuka wanda suke managarta wanda Allah madaukakin sarki zai amshi waɗannan ayyuka yau za mu tashi suratul alaq ko kuma kace suratul iqra bismillahir rahmanir rahim
iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam
wadannan ayoyi guda 4 na harko wannan sura suratul alaq ubangiji subhanahu wataala ya bude su da cewa iqra kai karatu me zaka karanta bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka wanda shine Allah subhanahu wataala sannan Allah ya saki maimaita cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce khalaqal insana min alaq wanda ubangijin nan shine ya halicci dan adam daga gudan jini bi mana daga jini wanda yake sandararre wanda bayani zai zo akan haka insha Allah sannan Allah ya kara da cewa iqra kai karatu wa rabbukal akram ka fasani cewa lalle ubangijinka shine mafi karamci shine mafi girma sannan yace allazi allama bil qalam ubangijin nan naka shine wanda ya sanar da rubutu ko kuma ya sanar da dan adam amfana da alƙalami to wannan sura kamar yadda as-siddiqa bintu siddiq aisha Allah kadar da gare ta ko kuma kahin mu kai zuwa ga fadar aisha wannan sura sura ce wacce take makkiya ce la siyama ayoyi na harko daga cikin ta kamar aya guda biyar na harkon ta sannan wannan sura tana da ayoyi guda 19 wannan sura malai yake cewa hadhihi suratu awwalu ma nazala min alquran ita ce farkon abinda ya safka a cikin alqurani mai girma inda za a tambaye ka ko za a tambaye ki wasu ayoyi suka fara safka a cikin alqurani to zaki ce wannan aya ko kuma ka ce waɗannan ayoyi iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam waɗannan su ne ayoyin da suka fara safka a cikin alƙur'ani mai girma duk da cewa akwai maganganu ba wanda ba waɗannan ba amma dai magana mai ƙarfi wannan su ne abinda suka fara safka a cikin alƙur'ani mai girma wannan kuma shi ne mafi yawanci daga cikin malaman tafsiri abinda suka tahi a kan shi kenan Aisha Allah ƙarin ra'a gare take cewa awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya sadiqa Aisha Allah ƙarin ra'a gare take cewa farkon abin da aka fara bujuro wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi shine ar-ru'ya sadiqa shine mafalki gaskantaccen mafalki wanda zai yi mafalkin abu amma kuma abun nan da ya gani a mafalki tabbas haka nan ne bi mana ba irin yayi mai bane irin na mafalki na da mafalkinki wanda misali zaka ga kaza kaga kaza kaga abubuwa wanda ba sa ma haduwa kai ta mafalkin su a cikin wannan cikin barci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na harko yana ya fara ga arbu'u ya sadiqa kahin a zo zuwa ga inda za a bashi annabta sai ya rika yin mafalki wanda yake gaskantaccen mafalki duk abin da ya gani to sai zama to abin haka nan ne faja'ahul malaku yana cikin haka sai mala'ika ya zo mishi da ya zo mishi sai ya ce mishi iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram wannan riwaya ce tana cikin sahih bukhari sannan kuma a wata riwaya daban wanda tana cikin bukhari kuma tana cikin muslim ita aisha Allah kariyar da gare ta take cewa awwalu ma budi adhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi yace tace arruqu yasadiqatu fi an-nawm abu na harko ka akai zuwa ga yanda za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi an fara nuna mishi mafalki wanda yake na gaskiya zai yi mafalki fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi subhi ba abin da zai mafalkin shi a cikin dare misali yayi mafalkin abu kaza da abu kaza da abu kaza jiya yanzu kawai daga washe gari tayi sai ga yayi mafalkin abu kaza ya faru sai ga abin ya faru yayi mafalkin yayi ga kaza sai ga abin gashi na gaban idan shi kenan duk abin da ya gani a mafalki to wannan abin sai ya zamanto yana ganin shi a cikin rayuwar shi ne da gobe kenan mafalkin da yayi abubuwan da ya gani jiya da dare to sahiya tana yi zai rika ganin su a gaban idan shi suna faruwa Aisha take cewa thumma hubbiba ilayhi alkhala sai aka soyantar mishi mana yake son alkhala kebance wa mutane sai zama to manzo Allah kenan yana mahalki na gaskiya sannan kuma abu na biyu yana kebancewa cikin mutane cikin dandazon jama'a da za a yi tasharhuli ana a manzo Allah baya zama a cikin waɗannan mutane sai rika kebancewa da yake kuma fakana yakhlu bi ghari hira'in yana can zuwa kogon hira a can yake zuwa ya tare yayi kwanaki ma wataƙila a wancan wajen ya tahannasu fihi layaliya zawati al'adad qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalika zai je wannan kogo sai yi kwanaki a ciki yana tabautan Allah kamar dai yana ya kebance wa jama'a saboda tunani da yake akan azama da girman Allah subhanahu wataala da wasu abubuwa makamantan wannan sai yake ga cewa cakuduwa da jama'a ba na shi bane ba yanzu an je can yi wasu kwanaki iligaggu bayan shi muhallin sai ya komo wajen iyalin shi ita ce Khadija radiyallahu anha wa yatazawwad sai ya dauki hallau guziri na musamman hallau sai sake komawa Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin haka hatta faji'ahu alhaq wa huwa fi ghar hira yana cikin haka kawai kullum zai tayi tunda sahi wata kila ya kwana wata kila kaza yana cikin wannan yanayin kawai sai ga gaskiya ubangiji subhanahu wataala ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazata ta hanyar zo mushi da wannan abin da yake gaskiya ne shi kuma yana cikin wannan kogon na hira faja'ahu almalaku sai wannan malaika ya zo mushi malaikan nan kuma shine malaika jibril faqala sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iqra yace iqra to haka kawai kina zauna a ce iqra to alhali ke ba an san biki taba yin karatu ba a ce ki karatu to me zaki karanta aka ce mushi iqra sai manzon Allah ya ce ma ana biqari ai ni ban kasance wanda yake karatu ba sai yake ciwa fa akhadhani fa ghattani sai wannan mala'ikan ya kama ni ya girgiza ni hatta balaga minni aljahd har sai da ya kai ni makura ya girgiza ni na girgizu sosai sun mu arsala ni sai sake ni fa qala sai sai ga ce mun ikaratu fa qultu ma ana biqari manzo Allah sai yake maimaita cewa ai baki karatu ba yace fa akhazani dai fa ghattani thaniyata hatta balaga minni aljahd ya sake lullube ni ya kama ni girgiza ni har sai da ya kai ni makura wajen wahalta sun mu arsala ni sai sake sakina sun mu kala ya sake ce mun karo na uku iqra yace ikaratu fa qultu sai manzo Allah yake cewa ma ana biqari yace ban iya karatu ba fa akhadhani fa ghattani thalisata ya sake kama shi ya girgiza shi hatta balaga minni lijahad manzo Allah yake cewa har sai da ya kai ni makura wajen wahala sun mu arsala ni yanzu ana uku sai sake ni dai sake ni sai ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wadannan ayoyin guda biyar su aka fara sabkowa a cikin alqur'ani mai girma yanzu kenan an wadi mushi kai karatu da sunan ubangijinka wanda yake wanda ya halicce ka wanda ya halicci dan adam daga gudu gudan jini sannan kuma ubangijinka shine mafi karamci sannan kuma ubangijinka shine ya sanar da kai rubutu sannan ya sanar da rubutu ko kuma kace alqalami da amfana da shi da za a yi sannan kuma ya sanar da dan adam abin da bai sani ba allama al-insana ma lam ya'lam ya sanar da dan adam abin da bai sani ba to anan wannan shine bayanin da Aisha ta yi kenan farkon abin da ya fara sabka a cikin addinin musulunci shine yin karatu shine karatu da haka karatu yake da wani muhimmanci na musamman a cikin rayuwar dukkan mutum inda mai imani saboda aya ta farko kalma ta farko ta ake mishi iqra ikaratu kenan wannan zai nuna maka cewa ba yanda za a yi mutum musulmi namiji ko mace ya ce zai bauta wa Allah amma kuma ba tare da ya yi karatu ba za ka yi mamakin duniyar musulunci a yau mutane suna zaune ba sa karanta abin da ya shafi addini karatun na addini bai dame su ba su dai karatu abin da suka yi fifita a cikin rayuwarsu shine karatu wanda yake na duniya kawai idan fa karatu ne na duniya to ba sa ƙasa a gwiwa amma abin da ya shafi karatun addinin musulunci to ana ga wani abu ne wanda in ka karanta shi ma ba wani matsayin da za ka iya samu a duniyanci mu duba bambancin da ke tsakanin kulawar da muke ba yaranmu a lokacin da za su yi makarantun boko da lokacin da za su tafi makarantu wanda suke na koyon addini bambanci ne wanda yake a hili na farko bambanci ta bangaren da ya shafi lokacin shiga za ce ana shiga misali makarantar boko ana shiga kare 8 za ga mutane suna gudu suna kaiwa suna kawowa don su ga cewa sun kiyaye wannan lokacin a daidai lokacin da an makaranta ce kuma sai lokacin da yaron ya ga dama tukun zai ta yi makarantai abu na biyu kudin da ake ba yaro a lokacin da aka wuta istiraha mana recreation da za su yi in zai ta yi boko ba kowanne daga cikin uwaye suke kiyayewa sai a ba yaro misali dala 20 ya tafi boko idan yazo makaranta sai a bashi kadago ko kuma a bashi el goma kaga kaman ku da kanku ne kuke nuna musu cewa a kakka wahaltar da kanka waccan yayi kaga wannan bambanci ne mai girma wanda kuma la'alla uwaye suna haka ba su ma sani ba amma abin iya da tasiri a cikin zukatan diyansu ta hanyar sai ka ga cewa karatun nan na addini kawai dai in an rasa yanda za a yi abu na uku kimsin da ake ma yara a lokacin za su yi karatun boko ya sha banda kimsin da ake musu in za su yi karatun addini in zai tafi boko za a mishi wanka za a sanya mishi kaya masu kyau za a sama mishi sak inda zai zuba kayan shi kayan karatu mafi yawa za ka samu Allah kalli wani kayye wani libur wani wane ne duk inda zai rubutu da wane ne duka za ka samu kwamfuli akwai su amma a daidai lokacin da an ya tashi zuwa makaranta la'alla ma ta zaki mishi da in kuka kare wasa daga can ku wuce haka zai zo malamin makarantar a kwade ka ga yaro malam kamar an fito shi daga cikin rami a kwade shi da kai shi bai da nutsuwa baya da nutsuwan da zai iya samun damar da zai iya yin karatu to irin waɗannan matsaloli da sauransu duka akwai suna faruwa wannan in yana mana nuni akan wani abu yana nuni akan lalle ana fifita wancan akan wannan alhali kuma addinin nan namu na musulunci da karatun da aka umurce mu yi akai abu na farko shine wajibin mutum ne musulmi namiji ko mace ya karanta yanda za a yi bauta wa Allah subhanahu wataala wannan wajibi ne shi yasa aya ta farko ma Allah ya ce iqra ikaratu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare rayuwar shi kab yana karantar da sahabbai sannan kuma bayan haka yake fadi musu maganganu da kalmomi wanda suke nuni akan jan hankalinsu su zama to suna karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltabisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna dukkan wanda ta kama hanya na neman ilimi to wannan ta kama hanya na gidan aljanna tiryan tiryan ba inda za ta tsaya an ba cikin gidan aljanna ba ilimin addini duk mutumin da ya kama hanyar makaranta ina kika huto makaranta ina zaki makaranta to wallahi hanya ce ta gidan aljanna ba inda za ki tsaya an ba cikin gidan aljanna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal alima la yastaghfir lahu malami da kuke gani wanda ya karatu addini wanda yake kokarin kwatanta abin da ya karanta ana halittun Allah suna nema mishi gafaran Allah hatta alhitan fil bahr hatta da kiyaye a cikin ruwa suna nema mishi gafara a wajen Allah subhanahu wataala ilimin addini iya da muhimmancin shi da bukatuwar mu zuwa gare shi ya fi mahimmanci sama da yadda muke bukatar abinda za mu ci da abinda za mu sha kamar ɗaya daga cikin magabata yake cewa za mu bukaci abinda za mu ci ko abinda za mu sha a wuni in kika ci abinci sau ɗaya kika sha abin sha sau ɗaya za ki iya kaiwa za ki iya wuni in kika ci sau biyu za ki iya wuni in kika ci gashi nan abubuwa mana za ka iya cin abinci Allah kal sau ɗaya kuma ka wuni kuma ka rayu to amma fa bukatuwar mu zuwa ga ilimin addini kamar bukatuwar mu ne zuwa ga oxygen din da muke shaka kamar iskan da kake shaka dan ka rayu haka kake bukatuwa zuwa ga ilimin addini saboda babu wata kafa daga cikin kafar rayuwarka face wannan ilimin na addini yana taka rawa a zuwa gare babu inda baka bukata ilimin addini a cikin tahiyya za kai zama za kai magana za kai shuru za ka yi tashi za ka yi da gida ka huto a komowa ka yi da duk abin da za ka yi mu'amala ce tsakanin miji da mata mu'amala ce a kan abin da shayi abokan cinikayya mu'amala ne na abokan aiki mu'amala ne na wane ne hatta da zaman da za ku yi a masallaci karatun da za ku yi abubuwan da duka kuna buƙatar ilimi wanda yake na addini ne da haka wanda daga cikin magabata yake cewa muna buƙatuwa zuwa ga ilimin addini kamar yadda muke buƙatuwa zuwa ga abinda za mu rika shaƙa iskar da za mu rika shaƙa to haka muke buƙatuwa zuwa ga ilimi wanda yake na addini to amma a yau al'ummar musulmi ta yi baya ta ɓangaren da ya shafi karatu addinin nata ma a karan kanshi ba ta san ba me ye addinin ta a daidai lokacin da zaka rika ga ana samun takun saka da damage mai yawa a cikin abin da ya shafi tahiyar addini sai kaga mutum ya kai ya kawo kuna ga kamar mutum ne mai girma an kuka jinjina shi ta bangaren addini sai ku ji kamar ma ba a yi shi ba tsabagen da bai san komai ba to ilimin addini wajibi ne Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa abu na farko abin da aka fara umurtan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi shine aka ce mishi iqra kai karatu wanda wannan yana mana nuni akan muhimmancin da karatu yake da sannan wannan karatun na addini idan za mu yi shi to muna buƙatar niyoyi kamar haka niyya ta farko a lokacin da za ka yi karatu na addini kai niyyan cewa ya za a yi ka sabke farillar da Allah ya dora akan ka sallah zaki azumi zaki zakka zaki hudda aikin hajji zaki a wane ne zaki zamantakewar ki ne duka wannan abubuwan suna buƙatuwa zuwa ga ilimin addini ƴan uwa musulmi iya daga cikin abin da ke kawo rikita rikita a cikin rayuwar aure a yau a cikin zamantakewar da ake ciki na rashin fahimtar juna tsakanin miji da mata ga matar nan tana son mijin ga mijin yana son matar amma sun kasa daidaita samar da wani yanayin da za su iya rayuwa cikin nutsuwa da jin daɗi abu kuma duka yana komawa zuwa ga rashin fahimtar addini rashin fahimtar abin da ake cewa addini karantarwar addini ba san ta ba kawai matashi ne ya taso matashi ya ce ta taso kawai a ce a wannan suna son juna to shikenan sai a zo sai a hada su sai a musu aure ana auren sai ka ji matsaloli kala-kala na sahi daban na mace daban na sahi daban na mace daban wallahi kwanan ba wani abokin mai kimanin babu labarin wani aure da yayi labarin da yake badawa na rantsi Allah in yana bada labarin sai ka ce auren ya shekara 40 shi kuma auren gaba ɗaya daga yin shi zuwa warware shi gaba ɗaya bai wuce wata duba amma rikicin da aka yi da tashin hankalin da aka yi da takun sakan da aka rika yi wallahi ka ci aure ya shekara 40 kai la'alla ma a samu auren da ya shekara 40 wanda ba a samu wannan irin wannan takun sakan da aka samu a cikin shi ba inda ba ta yi ba an ta yi gidan wannan da ake kira shi da suna alƙali an ta yi gidan sarki an ta yi justice an ta yi ina ne ba abin da ba a yi ba duka a cikin wata biyu aka yi wani irin ɗauki ba raɗi wannan iya da alaƙa da maganganun in ka bibiye su sai ga akwai jahiltar addini a ciki ko ya zamanto daga bangaren ita yarinya ko ya zamanto daga bangaren shi miji ko ya zamanto daga bangaren uwayen yarinya ko ya zamanto daga bangaren uwayen shi miji haka zaka ga ana kwada abubuwa kaga an kasa daidaito an yi abu saboda zumunci ya tsayu amma sai ga abin ya gagara aure nawa kuke da labari wanda ya warware daga sunan wari an zo an haɗu tsakanin famin miji da famin ita matar a yi ta rikici a yi ta abubuwa ƙarshe dai zaman ya gagara to waɗannan ababe ne duka wanda suka biyo bayan rashin fahimtar karantarwar addinin musulunci akan abin da ya shafi zamantakewar na aure kuma a tsakani da Allah uwaye mata idan kina da ɗiya ki yi ƙoƙarin karantar da ita ki yi ƙoƙarin nuna mata hanya kar ki barta haka nan kawai a ce a tana makaranta shikenan wallahi ba daga nan take ba wasu abubuwan da suke cikin rayuwa na yau da gobe da irin yadda rayuwar take tahiya kasancewa kin san jiya kin san yau gurgurdan hali ki riƙa kwatanta wa ɗiyanki cewa ga irin yadda ya kamata a yi zamantakewa na aure wannan zai taimaka min sosai ɓangaren da ya sha ayyuka ne na ibada da ɓangaren da ya sha zamantakewa ne duka dole sai ana kwatanta musu yaji yarinya tana cewa ta fara jinin al'ada amma ko bata sai da za ta yi ba kaga inda a ce akwai bayani tsakanin ta da ita da mahaifiyarta kaga haka bai kamata ya faru ba mahaifiyarta ita mata bayani in kinga kaza kaza zaki in kinga kaza kaza zaki wannan shine abin da ya kamata muna buƙatuwa zuwa ga karatu kware da gaske saboda mu sai da zamu bauta wa Allah subhanahu wataala sannan kuma bil akhas idan aka samu karatu misali na ɗiya mata to wannan zai taimaka wa al'umma akan ta samu sabon numfashi ta samu sabon wasu ajiyal generation sabuwa mai hankali mai tunani mai karatu wanda za ta iya hudda al'ummar nan daga cikin matsalar da take ciki amma idan an samu uwaye da suka karanta addini gurgurdan hali sannan kuma suke kokarin tarbiyyantar da yara saboda duk yanda namiji zaka ga iya da kokari ya kai ya kawo yi kaza wallahi a tarbiyyar yara tana hannun mahaifiyarsu mafi yawancin lokuta ita take tare da su ita san me suke yi ina suka tahi daga ina suka zo me yake faruwa a waje kaza me yake faruwa a waje kaza to matakar al'ummar nan ba matan suka karantu ba suka samu guzuri na tsoron Allah suka san yanda ake tarbiyantar da yara suka san yanda ake zamantakewa irin na aure to wallahi duk yanda zaka ga mazajen suna kaiwa suna kawo wato ba lalle ne akai labari mutun nawa zaka ga iya da kokarin addini amma ka kalli iyali sai ka abun malam ba dadi ba dadi shi kuma su ya kamata a ce sun yi kama kula da addini saboda su idan ya zamanto kulansu da addini yayi karanci to matsalolin za su biyo ba suna da yawa saboda su suke zamna tare da yara su suke aihon wannan yara su suke tarbiyantar da su su suke duk wani abkaikawan yaro iya da alaka da uwayen shi uwar shi saboda yanda yake da alaka da mahaifin shi niyya ta farko a lokacin da kika tashi karanta addini ki niyyan cewa dan ki samu ki sallah yanda Allah ya umurta ki azumi yanda Allah ya umurce ki ki zamantakewa aure yanda Allah ya umurta ya zamanto wannan shine niyyan ki na karatun addini ba dan ki samu duniya ba ko dan ki samu kaza ko dan ki samu kaza ya zamanto niyyan ki kawai za a yi ki sabke farillan da Allah ya dora miki akan yanda Allah madaukakin sarki ya bayani akai to wannan zai taimaka wa mutum mai imani kwarai akan cewa ya fahimci abin da ya kamata yayi a cikin rayuwar shi abu na biyu annahu alamatun ala iradatillahi iradatillahi alkhair alkhair bi aw alkhair billah bi sahib alilm dukkan mutumin da yake neman ilimi to ya sa a ranshi cewa neman ilimin nan da yake neman yardan Allah ne yake imana ya sai Allah ya soke ya sai Allah ya soka ya zama to shine manufanka kaka zamanin cewa zaka karanta qur'ani ka karanta hadisi ka karanta wane ne saboda a zo a waye gari saboda ka samu minister kaza ko ka samu a baka deji a waje kaza ya zama to niyyarka yaya za a yi alaka tsakaninka da Allah ta yi kyau wannan shine manufa na biyu na karanta ilimin addini sannan mu sani cewa mutumin da yake karantar addini wa darajar da yake da abu na uku hatta da mala'iku suna safke fuffiken su wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yaqulu mala'iku suna safke fuffiken su game da dalibin ilimi saboda yarda da suka yi da abin da yake nema wallahi ba abin da yake kai bawa kololo daraja a wajen Allah sama da ya zamanto kina da tsari na zuwa makaranta da zuwa daukan ilimi koyon karatun qur'ani koyon hadisi koyon fiqhu ka duba yanzu irin misali misali ka dauki jinin al'ada kawai ga kiyamaci da jinin biki waɗannan abubuwan guda biyu kadai sun ishi mace karatu kuma abu ne wanda yake da wahalar mu'amalanta yake da wahalar jere saboda yana sabawa daga wacce zuwa wacce daga wacce zuwa wacce da haka hatta da fatawar da za ku ji malamai suna zai ka ji fatawa mabambanta juna wani ya bada fatawa kaza yau da gobe an fahimci a kabin da ba kaza bane kaza ne ga abubuwa nan da yawa wanda ya kamata ya zama tilas akan mata su tashi su yi karatu su karanci irin waɗannan abubuwan saboda za su fi samun yanayi daidaitacce na su ma ƴan uwansu mata bayanin abin da yake faruwa tare da su abu na hudu dukkan mutumin da yake neman ilimi to kai ka wannan mutumin matsayin shi kamar mutumin da ya huta jihadi ne dan ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala darajar shi darajar mutumin da ya ta yi jihadi sannan kuma wannan mutumin da ya karatu ko kuma mutumin da yake neman ilimi ko ya nemi ilimi to wannan mutumin lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki yana ɗaga darajar shi Allah yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu yanzu da duka masu imani Allah yana ɗaukaka darajar sai ce amma walladhina utul ilma kaga ma'abuta ilimi a cikin masu imanin darajat wasu darajoji ne na musamman wata matsayi ne na musamman sannan abu na gaba lalle dukkan mutumin da ya ilimin addini to shine magajin annabawa imana ya gaji annabawan Allah kenan ya gaje su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle annaba ba su bar gadon zinariya ba ko azurfa sun bar ilimi ne man akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafiya duk wanda ya riko da wannan ilimin yayi riko da rabo mai girma kaga a ce kai hanyarka tafarkinka hanyar da ka kama kake tahiya hanya ce ta annaban Allah kaga ba abin da yake wannan daraja a cikin rayuwa sannan kuma abu na gaba lalle tabbas dukkan mutumin da ya zamanto ya doki tafarki na ilimi to wannan mutumin yayi ruku da wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbi zidni ilma Allah ka kara mini ilimi kaga idan zama to kin doki tafarkin ilimi to kin doki wancan tafarkin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sanan duk inda zaki je ki zauna ai karatu yanzu misali karatun da ake a yanzu muna da imani da Allah kamar yadda manzo Allah ya ambata cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man indahu manzo Allah ke cewa babu wasu mutane da zasu hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasin littafin Allah a tsakanin su face wannan wurin sai ka samu nutsuwa ta sarka wannan wurin sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mala'iku sun yi kawa ga wajen wa haffathumul mala'ika mala'ika zasu su kewaye wannan wajen su ma suna sauraron abin da ake yi sannan wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ambaci sunayen mu gaba ɗayan mu a can wajen mala'ikun da suke wajen shi ga wacce ƴar wani a waje kaza ga wacce ƴar wani a waje kaza ga wacce ƴar wani a waje kaza duka za a ambaci sunanka Allah zai ambata ya ma mala'iku yace yana alfahari da waɗannan bayin nashi to kaga wannan ba karamar daraja bace ba babu wani yanayin da dan adam zai shiga ya samu irin wannan daraja matakar ba abin da ya shafi karatu na addini ba ƴan uwa musulmi duniyar musulunci tana cike da kalubale mai girma ta bangaren da ya shafi karancin karanta karatu ko kuma kace karanta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a gare su akwai ranar da suke cewa al-yawmul alami lil kitab rana ta duniya wanda aka kebance wannan ranar saboda kula da mahimmancin karatu wannan rana kuma wanda suka kebe wannan ranar majalisar dinkin duniya su suka kebe shi sun kebe 23 ga watan Afril 23 watan Afril na kowace shekara za a zo a bada raskwana na littafan da aka wallafa sa'an bangaren da ya shafi lasema abin da ya shafi su duniya irin littafin da aka wallafa irin rubuce-rubucen da aka yi irin sharhin da aka yi irin wane ne da aka yi suna da irin wannan lissahi-lissahi sannan kuma ƙarƙashin UNESCO ita ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya suna da wannan ƙidaya na irin karatun da mutane suke yi kuma suwa suka yi karatu a duniya zaka zai baka mamaki idan ka ji adadin littafin da mutum ɗaya yake karanta a Europa mutum guda zai karanta sama da libir 100 a shekara libir 100 a shekara a daidai lokacin da an ka zo kasashen larabawa da wahala ake samu daskwana gaba daya wata wuce littafi ɗaya a shekara to ina ga uwa uba kuma an ka gangaro ka zo wannan kasashen namu da ba mu san ba me muke yi akwai wanda kolin uku bai karanta a shekara kuma wallahi su suka yawa ba yanda za ka ga ya ɗauko ko littafin addini ko menene yana karanta aya shi wani ba harkar shi bace ba ƴan uwa musulmi wannan ayar da Allah ya bude wannan alqur'anin mai girma da shi wannan addinin mai girma da shi sako na farko zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya zama iqra wannan maganar ba karamar hikima take dauke da shi ba ba karamin darasi yake cikin haka ba da Allah ya ce mishi iqra yanzu ka duba a duniyance yanda za a yi ku ci gaba shine kawai zama to karatu in aka ba karatu muhimmanci to ba abin da zai hana ku ci gaba to amma idan zama to sharholiya ce da hayaniya da surutu babu ilimi waɗannan can mutanen Europa misali yammacin duniya karatun da suke yi ba abin da Allah ya ce ba suke karanta ba karatu ne rubutu ne na wani mutum irinsu suke karanta amma ka duba da suka ci gaba saboda ilimi shine hasken al'umma ilimi shi ke sa al'umma ta ci gaba duk al'ummar da babu ilimi a cikinta wannan al'ummar ka mata kabbara hudu iri yadda za ka ba gawa kabbara yadda gawa batta da wani katabus haka wannan mutane su ba su da wani katabus a cikin rayuwa ka ɗauko karatun da muke tun daga mataki na duniyan har da abin da shayi na lahiran sai ka ga abin duka jika-jika ne babu wani karatu ɗaya wanda yake ka'in mustaqim daidai cancan karatu kawai duka dai ana 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 tattabawa ana shashawa ka an kadai shi ba yanzu misali ka dauko bokon da kowa ya yarda zai yi kuma ita ake nema bokon ake yi ka je makarantu ecole publique ka gani za a zo misali a ce an yi rantire da cesium an yi cesium 10 misali in aka zo shekara ta gaba in suka je sankem sun zama class 2 a cikin goman nan class 10 sun zama class 2 za a yi sankem la'alla a samu biyu ko ɗaya sun yi redouble sauran class 7 din nan gaba ɗaya sun ta gida wannan shine abin da hakikan abin da ke faruwa wannan akan ilimin addinin na duniya wannan shine ake bada kula ake bada hanzari shi ma ba abin da ake ka je makarantun boko ka gani da ake cewa yara suna zuwa suna karatu suwa suke karatu a cikin su mafi yawancin uwaye ba su san halin da ɗiyan su suke ba a cikin makarantun boko wallahi da wasu ba za su bar ɗiyan su su boko ba saboda ba karatun suke ba ko mazan ko mata akwai wanda kawai suna zuwa kawai yawace da suke zuwa ko kuma wanda ya kokari ya zauna a fasalin a je zauna cikin class din zaka ga ana karatun hankalin shi a wani waje ko kuma dama da yazo ya zauna bai yadda niyyar ai karatu ya gane dama shi ba tsare shi bane ba wallahi su suka hiyawa masu fahimta abin da ake yi daidai ku ne masu tsayawa su kula da abin daidai ku ne daga sai ga yaro ko yarinya yana ta abu dai ana ce wallahi harin zai samu ba shi kuma karatun ne biya ya za a yi samu kaga a ce wai yarinya ta yi burebe su hudu su biyar kuma an zo an rataye aurenta da wannan samun wannan bureben nata ita kuma karatun take ba ka je ka ga yaran suna nan azumi ba abin da suke ba su da niyyar ma su gane karatu ko za a karantar da yaro da halshen da mahaifin shi take magana amma ya kasa gane me yasa saboda laysa musta'id li yafham bai da yazo zauna da ba niyyar shi bai gane ne a kawai uwaye sun matsa dole ya za a yi ka zo ka zauna ko ki zo ki zauna tashi a je a biya maka ko na makamancin wannan ko kuma tashi ka tai dole ya kai to gaskiya al'ummar da bata karatu al'umma ce matatta kuma daga ganin yadda yanayin da ilimi yake a cikin kasashen mu kana iya fahimtar haka yanzu misali irin wannan abin da yake cewa an je da kwal an bushe an je an bushe an je an bushe wannan duka iya daga cikin rashin sanin mai ake cewa ilimin ne kuma mafi kaso mai tsoka na laihin da yake faruwa yana ta'allake ne da gwamnatin da take tahiya mana gwamnatin na ita ce wadda in ta tsaya ta yi abin da ya kamata abubuwa za su ta yi da ya kamata an zo an ɗora program an ce wannan abin da aka ɗora za a mishi awa kaza a cikin awa kaza nan an zo an yi kwanaki da yawa ba alakwal awoyin da gaba ɗaya sun ta yi ko ba sake maimaita su za a yi ba to akwai harɗa a duniyan can ma akwai rikici da yawa a cikin harkan da ya shahi karatun da ake yi to wannan haka hin ka zo abin da ya shahi karatun addini wannan shi dama kan ji alayi ne mana mutane laysu musta'iddin ba su kimtsa ba akan su yi shi suna gama wani yana ga kaman bata lokaci ne wani yana ga an yi karanta me zai samu da wasu makamantan wannan kaɗan daga cikin ƙasashe wannan wasu musallai na abin da yake faruwa a cikin wasu ƙasashen duniya wanda muke ga sun ci gaba a yau misali mu ɗauki ƙasar India raskonan da aka yi a ƙasar India duk mutum guda a sati yana ɗaukan sama da awa yana ɗaukan awa 10:45 na karatu a sati wannan a kaɗan ɗin abin da zai kenan dukkan muwaɗin ɗaya usbu'iyyan awa 10:42 misalin da suke bada a ƙasar Thailand suka ce mutum guda yana karatu sama kusan awa 9:24 a duk sati haka za ka samu ƙasar misali ka ɗauki ƙasar Misra duk mutum guda za ka ga yana karatun awa 7 kusan da 30 a duk sati wannan ƙarancin abin da zai karanta fa ƙarancin lokacin da zai ɗauka ya karatu awa 7 awa 8 awa 10 to billahi allazi mu anan kaga dai za a cikin watan Ramadan ake ko ga washi wata ne na alqur'ani kaza ko a watan Ramadan in yayi ƙoƙarin karatu yayi awa daya wannan ho wannan sune karshe wanda zai kokari yayi awa daya wata alqur'ani ne a cikin wata aka sabka da alqur'ani mai girma karatun shi a cikin watan yana da wani muhimmanci na musamman amma kuma ko aka mu ne a cikin mu ake samun mutum musulmi yayi shekara 50 a duniya ko ta yi shekara 60 a duniya amma karatun ta gaba ɗaya ko suratul a'la bata kawo ba na taba arba da wani lattijo iya da shekara wajen 60 da wani abu billahi lazi chai al-ila fi quraish yake li'ila fi quraish shi ma tun irin karatun nan na da lokacin mahaifin shi kama ya kai shi shi ma irin wannan karatun wa mai ghairil maghrubi alaihim wal ralin irin wannan karatun ne yake to wannan al'umma a irin wannan yanayi a irin wannan tsarin wani irin cigaba ne ake so ai wani irin cigaba za mu yi ba inda za mu kai wallahi in dai ba sakiya muka yi ba wallahi zan can mu cigaba bai taso ba Allah kiyaye haka suka ce a kasar Saudiya zaka samu mutum usbu'iyan alal aqali zaka samu shi awa 6 da kusan minti 54 zaka same shi yana karatu to zaka samu haka kasashe daban-daban na duniya to mu kuma a yau amu anan fa mu lissafa mu kanmu yanzu mu da muke saurara wannan maganar a yanzu kowa maka shi lissafi a sati ko kuma a wuni karatu awa nawa kake ka duba irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mutum ne wanda kawai karatun da rubutun shi ne abin da aka sa gaba a cikin rayuwa aikin shi kenan mahaifiyar shi take cewa abinci za a kawo a ajiye mishi an ajiye mishi abincin rana sai an kawo abincin dare a gabe taba abincin da rana ba li'annahu mashghulun bil ilm ya shagge a shagalce yake da abin da shi ilimi kawai kai karanta ya rubuta ya karanta ya rubuta ya karanta ya rubuta mu kuma ayo fa abubuwan ga sunan sun yi sauki a lokacin wancan ne ho mutun zai je wajen mai masa ya sayi gurasa ba gurasa yake so ba takardar da za a nade mishi gurasa ita yake so saboda ya zo ya rubuta a cikin ta a wancan lokacin ne mutane suke amfani da hasken horon wata su yi rubutu Imam al-Bukhari iya da shekara 16 ya fara rubuta littafi yayi amfani da hasken horon wata wajen rubuta littafi hasken horon wata mu kuma yi waya ba hutula cikin ɗakin shi ga hutulan nan malam ga takardun nan kayan banza amma kuma babu abin da za a rubuta ba abin da za a rubuta ba guzuri wallahi ma kanmu kiyamul layl al'ummar musulunci karatu ne musulunci kawai wani kame da wannan duka baya yi musulunci dole sai kai karatu ko ba ta a wannan aikin su malam ne a dole ne ke ma ki tashi ki karatu sannan kuma ki zama wato wakili ya Allah akai isar da sakon Allah wajibi ne ai karatu a karkashin waɗannan ayoyi guda uku afwan ayoyi guda hudu wanda ubangiji subhanahu wataala yake cewa iqra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq hal zuwa alladhi 'allama bil qalam zamu dauki mas'aloli kamar haka mas'ala ta farko fadar Allah subhanahu wataala alladhi 'allama bil qalam Allah wanda shine ya sanar da yin rubutu yace ana nihin al khatta wal kitaba Allah shi ya sanar da dan adam yayi rubutu mu wayo su karatun da ake na boko a Niger gaba ɗaya nisbatu ta'lim percentage na karatu duka bai wuce 7% ba 7% kashi 7 a cikin 100 na mutanen da suke rayuwa a ƙasar kuma a cikin kashi 7 din nan in ka tahi a cikin shi ne ake karatun shekara 6 yaro sai ya zo ya yi shekara 6 in ka zo ka ce ya rubuta maka sunan shi koda harshen turanci ko da harshen larabci la haza wa la zaka ba zai iya rubuta maka sunan shi da kowanne ba akwai da yawa daga cikin sakanni ya yi shekara 7 sanyi da zahi duka yana hanyar lakwalina zuwa yana zauwa sahi da bareci saboda sistem inda ake karantarwa sistem ne wanda yake fashil tsari ne wanda yake layun tishai bal inna ma yujammidu al-uqul daskarar da kwakwalwar da adam yake yi duk mutumin da yake karantarwa a boko ya kaje a baka yara NCZ misali kace zaka musu muraqaba zaka musu debuwar tafari to ina tabbatar maka da cewa in ka karanta rabin sunayen da ka karanta rabin to rabin sai dai ka ajje su kowa ya zo dauki takardar shi ya tsaya ya faɗi maka sunan shi in ya so ya kare lebi shekara 6 kuma yana zuwa ko in ka ce karanta maka alfabet na turanci ba zai iya ba huruful jaiya ba zai iya ba to sai ka sa gane wani irin bata lokaci ne ake ciki wani irin karatu abinda a cikin ɗan satuttuka ko wasu ɗan watanni ɗan kaɗan ya kamata a ce yaro ya san waɗannan abubuwan gaba da sai ga ya shekara 6 bai san su ba to Allah kiyaye shi rubutu da karatu shi ne darajar ɗan adam nawa za ka samu a cikinmu wanda bai iya rubuta larabci bai iya rubuta turanci kowannen bai iya rubutawa la haza wala zaka shi kawai shuru ne aka ce wani irubutu aikin duniya ya same shi kaga mutum ana tababa da shi akan sinye ana sa hannunka ya rasa mi zai rubuta saboda tsabagen bai da alaƙa da alƙalami shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazi allama bil qalam ay allama al insana al khatta bil qalam Allah ne karantar da adam ya koyi rubutu da alƙalami مالك تشوى سعيد وروى سعيد عن قتادة قال القلم يتي نعمة من الله تعالى عظيمة القلم يدوكي كي نربط نعمة من جرمة الله سبحانه وتعالى يأغنين يتي لولا ذلك لم يقم دين إن بعدن ونربط ونربط بدا الدين بسيبا يزوك دوا وانا تفسير إمام القرطبي tafsiri ne ya rubuta tafsirin alqur'ani mai girma kaga wannan ɗaya daga cikin da 24 ne su 24 ne wannan ɗaya daga cikin su ne kuma da hannun shi ya rubuta su da hannun shi kai kuma yanzu da an baka wata takarda kana rawan jiki a ce aje ai photocopy mana kai bakka da lokacin da zaka iya zauna ka rubuta ka akwai mutum tsakanin al'ummar can da ta gabata da da mu'minan nan yanzu kawai Allah zai kiyaye in ba dan wannan rubuce ba da addinin Allah bai tsaya ba ka duba wagagen littafin da malamai suka rubuta a cikin fanni daban-daban duka wannan yana maka nuni akan muhimmancin ilimi da irin fahimtar da suka yi wa ayar da Allah yake cewa allazi allama bil qalam sai ce walam yasluh aishun in ba dan rubuce-rubucen da ba hatta da rayuwa da kake gani da ba ta yi kyawu ba fadalla ala kamali karamihi subhanahu wa ta'ala wannan sai ya nuni akan cikar karamcin Allah da ya karantar da mu ya fahimtar da mu yanda za mu yi rubutu bi annahu allama ibadahu ma lam ya'lamu Allah ya karantar da bayin shi abinda ba su sani ba wa naqalahum min zulmatil jahli ila nuril ilm Allah ya turo al'umma daga duhu wanda yake na jahilci ya kai su zuwa ga haske wanda yake shine na ilimi mi kokari mu bada muhimmanci ilimin nan shine komi wallahi in babu shi al'umma kawai ta rushe ونبه على فضل علم الكتابة سنقوم يكرن ترأكا فللا مهما تنسان إلمي نربط لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو سبود إرم مهما تنسان إلمي باوان دي سيش إمبا الله سبحانه وتعالى وما دونت العلوم ولا قيلت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم wala kutubullahi almunazzala illa bilkitaba yace kaga ba a kiyaye wata hikima ba ko wani ilimi ko aka rubuta kaza ko aka rubuta littafin hatta da littafin suka sabko daga sama duka rubuta su akai dan haka wannan yake maka nuni akan cewa lalle rubutu iya da muhimmanci kware da gaske abdullahi dan amr dan as Allah kare da gare shi yake cewa qala ya rasulullahi yake cewa ya ma'aikin Allah a aktubu ma asma'u minka min alhadith manzo Allah in rika rubuta abinda nake ji daga wajenka na hadisi qala manzo Allah yake ce mushi na'am yace mushi eh faktub ka rubuta fa inna Allah allama bil qalam ka rubuta saboda Allah ya sanar da dan adam rubutu mana ya daura alqalamin shi ya rubuta sannan mujahid yake cewa daga Abdullah dan Umar Allah ya kare da gare su yake cewa khalaqa Allah azza wa jalla arba'ata ashiya'a bi yadihi Allah ya halicci abubuwa guda hudu da hannayen shi. Summa qala لسائر الحيوان كن فكان su kuma sauran abubuwa Allah ce musu ku kasance sai kasance to yanzu wannan abubuwan guda hudu da Allah ya halicce su da hannun shi wani abubuwa ne abu na farko akwai alqalam shine alqalami na rubutu mana alqalamin da za a dora a yi rubutu to wannan iya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya halicce shi da hannun shi kamar Abdullahi dan Umar ya faɗi sannan abu na biyu akwai al'arshi abu na uku akwai aljanna madawwamiya abu na hudu akwai annabi Adam alayhi salatu wasalam dan haka anan Allah subhanahu wa ta'ala yace allama alladhi allama bil qalam Allah ya sanar da dan adam kenan al qalam mana yanda zai yi rubutu mas'ala ta biyu karkashin wadannan ayoyi guda hudu ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira Allah kala yadda a gare shi yake cewa lamma khalaqa Allahu al khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa al arshi inna rahmati taghlubu ghadabi ana akwai maganar da ɗan bid'a suke cewa farkon halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya fara halitta akai shekaru kaza a ina ne akai shekaru kaza to waɗannan hadisan da suka zo da wannan jawabai hadisai ne suke hadisai ne marasa inganci a cikin wannan hadisi na Abu Hurairah yake cewa lamma khalaqa Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya halicci halittu كتب في كتابه الا يا زرتر كو يروت ا cikin littahi wanda yake wajen shi fa huwa indahu fawqa al-arshi littahi yana wajen shi a cikin al-arshi kaga wannan yana maka nuna akan falala ta rubutu inna rahmati taghlibu ghadabi lalle Allah yace rahamata tarin jayi hushina za ka ga mutum ne ta aikata aikin masha amma yau in ya komo yace ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah sai amshe shi me yasa saboda rahama Allah tarin jayi fushin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tabbata kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam harkan abinda Allah ya fara halitta shine al-qalami fa qala lahu sai Allah ya ce wa al-qalami uktub rubuta fa kataba ma yakunu ila yawmil qiyama al-qalami ne ya fara rubutu shi yake cewa al-qalami na kudura ya fara rubutawa rana kaza kaza yi kaza rana kaza za a yi kaza shekara kaza shekara ta 1442 a cikin ramadana ya shi a wata kaza za a yi kaza wane da wane za su zo su hadu a waje kaza wane zai ce kaza wacce za ta ce kaza duk abin da zai kai ya kawo Allah subhanahu wataala ya sa wannan bikin ya rubuta shi kataba ma yakunu ila yawmil qiyama fa huwa indahu fi dhikri fawqa arshihi da haka wannan alƙalami shine alƙalamin da Allah ya rantsuwa da cewa nun
nun wal qalami wama yasturun
ubangiji subhanahu wataala yake cewa nun wal qalami wama yasturun Allah yake rantsuwa da alƙalami da abinda alƙalamin yake rubutawa kaga rantsuwa Allah yayi da shi dan ya nuna maka muhimmancin shi rubutu da muhimmancin karatu sai gaba ta uku a karkashin waɗannan ayoyi malai yake cewa Imam al-Qurtubi yace qala ulama'una malamanmu suna cewa kanat al-arabu aqalla al-khalqi ma'rifatan bil-kitabati yace ya kasance malamai suna cewa larabawa sune a cikin halitta sune misali mutanen da sune ba su san rubutu ba mana ba su san abin da ya shahi rubutu ba a wancan lokaci sai yace wa aqallu al-arabi ma'rifatan bihi المصطفى صلى الله عليه وسلم صرف عن علمه ليكون ذلك اثبت لمعجزته ده الله تاشي بعد النبتة سيادة أكد وكيوس الأمر دا ربطو دا كراتو بدا ميسوا دل أفضل مسمه من تنشي كيس إيه آية تهرقو سيادة تيمش اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ sana'a cikin su kuma aka zabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama baya rubutu baya karatu baya karanta baya rubutawa rishin rubutawa da rishin karantawa a haƙƙin manzon Allah ne kadai yake daraja da kima me yasa li yakuna zalika athbata li mu'jizatihi dan wannan ya zamanto shine mafi tabbatuwa game da mu'jizar shi bi ma'ana ga wani mutumin da bai karanta bai rubuta amma ya zo da wani abin da ya gagari da masu rubutun da masu karatun gaba daya kenan dan an nuna muku cewa wannan mutumin shi na daban ne shi wannan annabin Allah ne shi wannan dan sako ne daga wajen Allah daga wajen Allah yake samun abubuwan da yake ambatawa amma in ba shi ba in biki iya rubutu ba akwai matsala idan biki iya karatu ba akwai matsala kuma kowanne mutum ya koya bangaren da ya shafi duniyar da bangaren da ya shafi lahirin ya zamanto mutum yana karantawa yana rubuta wannan haka abin da ake bukata kenan amma kawai malai ya zamanto a ce kai ga kadan kawai ba abin da ka sani ba ka iya karanta komai ba ka iya karanta ba rubuta komai kaga tabbas wannan bai ba ba addinin musulunci bai karantar da haka ba aya ta karshe ubangiji subhanahu wataala yake ta allamal insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da dan adam abin da bai sani ba Allah ya sanar da dan adam abin da bai sani ba abu na farko allamahu asma'a kulli shay Allah ya sanar da adam sunayen komai canda Allah yake cewa allama adam al-asma'a
wa allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa allama adam al-asma'a wannan kuma ya biyo bayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya wani mamayi a ban kasa malaiku suka zaburo suka ce ataj'alu fiha man yufsidu zaka sanya a ban kasa mutumin halitta da za su yi tabanna wa yasfiku dima'a su ta zubar da jina ne karshe dai Allah subhanahu wa ta'ala yace ni na san abin da kuma sani ba Allah sanar da annabi Adam sunayen komai sannan kuma summa aradahum ala almalaiika sai Allah ya bujuru da abubu akan malaiku yace me sunan kaza suka yi shiru me sunan kaza suka yi shiru me wannan suka yi shiru me wannan suka yi shiru sai aka ce ya adamu anbi'uhum bi asma'ihi ya kai adamu ka ba su labarin annabi adamu ka ba su labarin sunan waɗannan abubuwa sai dauko kaza ya ce wannan littafi ne dauko kaza ya ce wannan kaza ne dauko kaza ya ce wannan kaza ne anan dai suka tabbatar da tsarki ga Allah subhanahu wataala da cewa dukkan wata siffa ta tawaya bata hawa saman Allah subhanahu wataala kina suka tsarkake Allah mai girma da buwaya to shine anan allamal insana ma lam ya'lam ay wa allama adama al asma'a kullaha falam yabqa shay'un illa wa allama subhanahu adama ismuhu بكل لغه سيادة الله سنرد النبي ادم سنن wannan abu da kowace lugha da ka sani kowace harshe da ka sani wa zakarahu adam annabi adam ya ambaci sunayen abubuwan nan lil malaika ga malaiku kama allamahu rabb kama inda ubangiji shi ya sanar da shi wa bidhalika zahara fadluhu adalilin haka falalar annabi adam tabayyana akan su malaiku da sauran abubuwan da suka gabata a wannan waje to anan ubangiji subhanahu wataala yake allamal insana ana a wasu malami suke cewa abinda ake nufi al insana anan ana nufin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai mala kenan Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam ya'lam abinda bai sani ba a baya in ka dauko siyaqi surar da farkon ta zuwa nan zaka fahimta ta kaga ta kai mushi iqra da wa ake da manzalla ake sallallahu alaihi wasallama kenan yanzu tunda an zo an ce maka iqra bismi rabbikal ladhi khalaq aka zo allamal insana kenan waye al insana anan kenan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kin Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba wanda wannan kuma iya da goyen bayan fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa'i aya ta 113 Allah ke cewa wa allamaka ma lam takun ta'lam
wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka kabira
ubangiji subhanahu wataala ke cewa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba sannan kuma falalar Allah ta kasance mai girma ce a gare ka to wannan kenan allamal insana ma lam ya'lam wasu ga ce anan insani din nan kawai amun ne imana ya hada kowa da kowa misali yanzu ka dauki dan adam da zawon shi duniya kaga zawon na duniya da zawon mu duniya gaba daya mun zo duniya mun shigo ta musan komai ba abinda muka sani kursun guman jahilai na kasa da kasa ka muka shigo duniya in duk abinda kaga cewa ka sani to Allah ne sanar da kai dukkan abin da zaka yi to ka tabbatar da cewa lalle kenan Allah ne ya sanar da kai wannan abin da kai misali yaro da za a bashi nono ya sha kaga waye karantar da shi ya sanar da shi yanda ake shan nonon nan Allah sanar da shi kaga kenan allamal insana ma lam ya'lam Allah ne ya sanar da shi abin da bai sani ba har azo inda abubuwa na rayuwa suna ƙara gaba yana kaza shine Allah ce wallahu akhrajakum min
buduni wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a
ubangiji subhanahu wataala yake cewa wallahu akhrajakum Allah ne ya fitar da ku min buduni ummahatikum daga cikin mahaifan uwayenku sannan kuma ubangiji subhanahu wataala din nan ya sanar da ku abinda ba ku sani ba amma lokacin da kuka fito daga cikin uwayenku Allah ce la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba mana jahile ba ku san komai ba ka san ba abinda zai cutar da kai abinda zai amfane ka abinda zai yi kaza ba abinda ka sani kawai haka zaka faɗo duniya kana jin ishruwa ba ka sani ba kana jin yunwa ba ka sani ba zaka yi ba wani ba ka sani ba zaka yi ba wani ba ka sani komai ba ka sani ba la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba kuma haka kowa ya zo shay'an fa shay'an ruwaidan ruwaidan qalilan qalilan hankali yau da gobe har ka fahimci abin da ka fahimta ka mallaki hankalinka ka ga lalle tabbas ya gaskantu akanka a kaina akanmu gaba daya allama al-insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da adam abin da bai sani ba to wannan aya ta biyar ina ga alai kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu ji kuma cikon bayanin wanda zai biyo a gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mu ji irin bayanin da Allah madaukaki sarki da martanin da yake mayarwa akan wani Abu Jahal eh wani wanda yake ya nuna halin fandara game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki sarki yayi kace kace da shi a cikin wannan sura kamar da zamu ji a gobe insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله